ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro tika ton to bai ba ko jama ha tambaya nike da ko jama ha tambaya nike da
ayau kaman a kasar Kamaru mun fi suka ci wa tsadar rayuwa man petrol ya haura abinci ya haura in an je likita kuma abubuwan da ake biya da kudi ga kadan yanzu ya haura
gwamnati duk manyan da suke ciki duk su tsufa wallahi ta malam misali shugaban majalisa tattabai na Kamaru a tsufa an kai kusan shekaru 93
yanzu hakan nan a Kamaru an yi wani tsari cewa wannan shekaru shekara mai shigowa za a yi wato haraji kowane dan kasa ko mai aiki da mara aiki duka shi ya ji ya sanar da abin da yake ciki
masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da saduwa da ku a yau alhamis ta biyu a shekara ta 2025 da fatar an shekarar lafiya alheri Grace Abdu ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan kuna biyar da mu makon da ya gabata shirin domin iyali ya bakunci jamhuriyar Niger domin jin yadda aka shekara da kuma inda al'umma ke so hukumomi su mai da hankali akai a wannan shekarar kamar yadda muka alkawalta yau shirin ya isa kasar Kamaru inda banda tsadar rayuwa da ta zame ruwan dare ga mai duniya babban abin da ya tsone wa al'umma ido shine yadda dattawa suka yi kane kane a madafin iko da a ganin su shike hana ruwa gudu kamar yadda suka ce da wakilinmu Maimuna ta Sado
kamar kowane shekara ana samun abubuwa na farin ciki da kuma na baƙin ciki to kuma sai dai maganar matsalar tsadar rayuwa a yau kamar a kasar Kamaru mun fi suka ci wato tsadar rayuwa abubuwa wato sun haura abinci wato ya dawo inda ake samu da ba a samu yanzu komai ya haura man petrol ya haura abinci ya haura in an je likita kuma abubuwan da ake biya da kudi ga kadan yanzu ya haura kuma a ta bangaren siyasa ya tabarbare a nan ma ya dawo yanzu ba a san waye ke hukar kasa ba fama a wani lokaci an samu ma kamar cewa ma Kamaru ya ga cikin daya kasashen da ba su da shugabanni saboda kowa abin ne ga dama yake yi to wannan a gaskiya abu ne da muka fikanta kuma muna roƙon Allah wannan abin da zai bi mu ta wannan shekara ba
to yanzu Dr. Yaya wani bukata ne kake so wato hukumomi su mai da hankali akai a wannan shekara na 2025 saboda inganta rayuwar iyali da kuma zamantakewa tsakanin al'umma
a gaskiya yanzu hakan nan a Kamaru an yi wani tsari cewa wannan shekaru za a yi wato haraji kowane dan kasa ko mai aiki da mara aiki duka shi ya ji ya sanar da abin da yake ciki kuma duk abin da ta yi kuma sai ka biya haraji kan wannan to a gaskiya wannan manufan ba abu ne wato da zai ba mu wato yin kasa dama su ci gaba ba saboda ba inda za ku yi ku zo ba ku nemi sanin yadda mutane suke rayuwa ba ba ku yi tsari wato na sa musu sauƙin rayuwar ba amma kuma ku dawo kuma ku ce kuma kuna neman haraji abubuwan da aka bari wato bayan shekaru wato 50 da suka wuce ne yanzu suka kuwa dawo da shi akan kowane mutum zai iya tafiya ya biya to wannan gaskiya wannan tsari ba ta yi ba kuma mu muna cewa babban murya cewa shugabanni su ji tsoron Allah su san kuma al'umman nan amana ne Allah ya ba su kuma a gaskiya idan ba su da tsarin da za su yi ma al'umma saboda su ma su samu wato wurin ci gaba a kan wato bangarori na aikin su so su daina takura musu
to malama Habiba kina iya ki bayyana mai yadda halin rayuwa ya kasance a shekara 2024
rayuwa dai yana da dan dama da za a iya ce alhamdulillah amma mun fuskanci matsaloli da yawa kamar ƙarin kayan abinci a kasuwa abubuwa an ƙara kuɗi kamar shinkafa nan an ƙara kuɗi kofin shinkafa ya haura har $40 sun mai komai dai a kasuwa dai babu daman taɓawa dai a da dai ka'idar mutum ya ce je kasuwar shi da jakadu ya yi ce fana a ci duk gida amma yanzu ko jakadiyar mutum ya fita da shi da ɗan wuya dai ta tashin ɓangaren rayuwa kenan
to a matsayin kina yar siyasa wani ci gaba aka samu a siyasa a ƙasar Kamaru ko kuma dai mu ce ko rashin ci gaba
wato a matsayina na siyasa shugaban mata na siyasa na shashin ne kasa anan kamar ta shashin bangaren Duwala kam an samu cin gaba me sa zance an samu cin gaba an samu cin gaba da yawa saboda a yau shashin siyasa mata mu mata musulmai ma da ga abinda muke tuna cewa oh yaudar ba mu ake zuwa yi menene yanzu mu ma mun fi bada kanmu akan siyasa muna fitowa duk abin da ya danganci siyasa na gayyaci mata haka ake fitowa
gaskiya wannan shekara ta 2024 mun kasance a cikin wato rayuwa mai tsada komai yayi tsada an ƙara farashi ko ta ina abinci man fetur kin ga kaman wutar lantarki ma duk kun ƙara mana kin ga akwai kaman cin hanci da rashawa a duk inda ka zaga in ma aiki kake so in ma abu kake bukata a gwamnati wallahi sai ka biya ake maka akwai ma yanzu kaman yin wajen kayan sarkin nan abinda muke kira a faransance camps national identity kin ga duk wayannan abubuwa kan nan sai ka biya in zaka je ma takardar haihuwa ma a Kamaru sai ka biya to kin ga duk irin abubuwa kan nan yana sa hankula yana tashi wallahi a gaskiya 2024 mun kasance cikin wato wahala zance salakoki a gaskiya an mance da su abubuwa kan nan gwamnati duk manyan da suke ciki duk su tsufa wallahi kin ga kamar misali shugaban majalisar tattabai na Kamaru a tsufa an kai kusan shekaru 93 kin ga kamar a ce shugaban kasa ya kai kusan shekaru 42 to ai ba abu bane mai kyau domin shi kansa akwai abubuwan da yake shiga bai ma sani ba akwai shugaban majalisar da muke kira a faransance president assembly national kabaye ge jibril ya tsufa da kirma yake magana da kirma yake tafiya to kin ga irin abubuwa kan nan bai kamata ba
wata kira ne zaka yi wa hukumomin kasar ku da abinda kuke so su mai da hankali akai wajen inganta muku rayuwa da kuma kyautata zamantakewar ku tsakanin ainihin al'ummar kasar
a wannan dai shekara ta 2025 muna bukata da yawa wato hukumomi su dauki matakai akan abubuwa da yawa kin ga dami shi kaman magana kan wutar lantarki ba abu bane wanda ya kamata kuma a ce a irin shekarun nan kuma ana ta dauki wuta ta kin gani yana taga hankula da yawa sa'an nan kuma akwai kaman fannin kaman samun aiki a gaskiya muna dada jawo hankulan wato gwamnati su dauki matakai akan wannan ya kamata wato a bawa samari aiki domin yanzu samun ma aiki ma to sai wane da wane in sunan ka bai kamaci sunan wane ba to ba za ka ce ka aiki ba ko kuma an ga fiskar sani ne a lokacin ake daukan ka aiki in kuma baka da suna kaman wane ko kuma garin ka ba daya bane da wane ba za ka dauke ka aiki ba to kin ga irin abubuwa kana ya kamata hukumomi su dauki matakai akai akwai kuma na farashin ma shiga ma boko na sukul da kike gani shi ma gwamnati dama sun dauki matakai cewa ba za a biya ba to amma in kaje zaka saka danka sai a ce maka wai sai ka ba da abu kin ga shi ne ake kira cin hanci da rashawa duk wannan da muna fada akai ya kamata wannan shekara da 2025 ya kamata dukkan wayannan abubuwa kan nan wato a dauki matakai
to da fatan hukumomi sun saurari bayanan talakawan da kunnuwan basira za su kuma yi duk mai yiwuwa domin inganta rayuwar iyali da ci gaban kasa za mu kuma ci gaba da bibiyar waɗannan matsaloli da suka sha musu kai a shirye-shiryenmu na gaba nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa mu nufi ƙasar Ghana muna godiya ta musamman ga wakilinmu Maimunatu Sado da ta bada gudunmuwa ga nasarar shirin yanzu a madadinta da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri da kuma fatar wannan shekara ta 2025 za ta kasance mai cike da dimbin albarka a gare mu duka da alheri.
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su miki ashe mu maza bayin miki.